بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، يا أخوة المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما يقول أخوة مالا داود يا جباتر wannan majalisi namu zai zama to ci gaba da majalisin da ɗan uwanmu Malam Jafar Allah ya lulluɓe shi da rahamarsa ya fara karatunsa na tafsirin littafin Allah mai girma. Aiki ne wanda yake kyakkyawan aiki wanda muke fatan Allah maɗaukakin sarki ya sanya wannan ɗan uwa namu da ya zamanto cikin as-sabiqin, cikin na farko wajen asasa wannan aiki, ya sanya wannan aiki ya zamanto ci gaban da zamu yi na majalisin, wato ƙari ne da haske a cikin kabarinsa. Muna kyakkyawan zaton, kyakkyawan niyyar wannan bawan Allah wajen asasa wannan karatu, yanda gashi Allah maɗaukakin sarki ya sa ba zai yanke ba, domin duk abin da zai zamanto cewar an zo an ɗora a kan abin da ya riga ya fara, su ya riga ya asasa sunna hasana wadda Allah maɗaukakin sarki zai ba da ladan duk wanda ya yi aiki da ita, ya ci gaba da gudanar da ita har zuwa lokacin da wannan aiki ya fice. Wannan ya ɗaya daga cikin alamomin karɓan aiki, alamomin cewa aiki an saka shi da kyakkyawan niyya ne, ya zama cewar Allah ya sanya masa ɗorewa, Allah ya sanya masa albarka. Kafin mu fara karatun, zan so ɗan yi ɗan shimfiɗa gajeruwa matuƙa a kan wato matsayin wannan littafi na Allah maɗaukakin sarki da haƙƙinsa a kanmu. Alƙur'ani Allah maɗaukakin sarki ya sifanta shi da sifar albarka. Albarka, abinda ake nufi da albarka shi ne kasratul khair, yawan alkhairi, yawan alkhairi. Alƙur'ani Allah ya sifanta shi da wannan sifa a wurare daban-daban. Allah ya ce wa hadha dhikrun mubarakun anzalna, wannan alƙur'ani ne mai tarin albarka da muka saukar da shi. Allah kuma ya ce wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun, Allah ya ce wannan littafi ne da muka saukar da shi mai tarin albarka. Kuma Allah maɗaukakin sarki yake kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab, littafi da muka saukar da shi a gare ka mai tarin albarka. Naka alƙur'ani ne yawan albarka ne, duk wanda ya rataye da alƙur'ani to shi ma zai samu cikakken albarka a rayuwarsa. Ɗaya daga cikin manyan malaman tafsirin nan a al-Imam Abubakar Ar-Razi yace Allah ya sa mun ga albarka, yayi tafsiri a tafsirin kabir, mun ga, yace mun ga albarkar alqur'ani a cikin rayuwarmu saboda irin hidimar da muke ma alqur'ani a wannan duniya, kuma muna ƙaunar cewar a ranar lahira ma za mu ga wannan albarka. Haka dalika Imamul Alusi ya faɗa, da kuma duk waɗansu wanda za ka ga wato sun samu wata alaƙa da alqur'ani, za ka ga wato tarin alkhairi ya bayyana a gare su. Domin me? Domin littafi ne mai tarin albarka. Don haka wato duk yanda bawa yake so ya samu alkhairi babu kamar ya kama alqur'ani ya rike shi kamkam. To alqur'ani yana da haƙƙi a kanmu, yana da haƙƙi wajibi a kanmu, kamar yadda Allah ta'ala yake da haƙƙi a kanmu. To littafin sama wanda sifa ce ta zatinsa yana da haƙƙi a kanmu. Daga cikin haƙƙin alqur'ani a kanmu akwai wajibcin imani da shi. Wajibi ne mu yadda mu gaskata cewa alqur'ani din nan zancen Allah ne, zancen Allah ne, ba zancen wani daga cikin makhluki ba, kuma bai yi kama da zancen wani daga cikin makhluki ba, la mala'ika wala aljani wala mutu. Ga mutane da aljanu za su taru da baki daya su zo da koda aya guda ɗaya ne ta cikinsa, koda harafi guda ɗaya ne, koda aya guda ɗaya ne a cikinsa, ba za su iya ba kamar yadda Allah ta'ala ya ce. Don haka wajibi, wannan haƙƙin alƙur'ani ne a kanmu, mu yi imani zuciyarmu ta fi tantance da wannan kada mu shakka akan wannan. Daga cikin haƙin Alƙur'ani akan mu wajibi ne mu gaskata abin da ke cikinsa na labarurruka, sawa'un labaran mutanen farko ko labaran abin da za su faru a nan gaba a rayuwar duniya din nan ko kuma bayan tashin alƙiyama. Wajibi ne mu gaskata dukkan abin da Alƙur'ani ya faɗa, mu gaskata shi abinda mu gaskata shi a bisa manufa abinda Allah yake nufi da abinda ya bada labari a ciki. Domin Allah madaukakin sarki ya sifanta maganarsa da cewa mai isa matuƙa ce wajen gaskiya. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimati wa huwa as-sami'ul 'alim. Allah yake kalmomin ubangijinka sun cika a wajen gaskiya, sun cika a wajen adalci. Malamai suka ce ai sidqan fil akhbar wa adlan fil ahkam, wato kalmomin ubangijinka sun cika a wajen gaskiya ta fuskar labarukan da suke bayarwa da adalci ta fuskar hukunce-hukuncen da suke. Da haka haƙƙin Alƙur'ani akan mu shine mu gaskata dukkan abin da yake cikinsa. Sannan yana daga cikin haƙƙin Alƙur'ani akan mu mu hukunta shi akan mu, mu hukunta shi akan mu, ma'ana ya zamanto cewar mun sa shi a gaba shi muke bi, ba mu ajiye shi a gefe mu ɗauko wani abu maimakon sa ba, ko kuma mu sa shi a bayanmu sai inda muka ga dama za mu ja shi. A'a, mu sa shi a gaba, mu hukunta shi a cikin dukkan al'amuranmu. Wannan haƙƙin Alƙur'ani ne akan mu, kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce fallazina amanu bi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nura allazi unzila ma'ah ulaika humul muhtadun. Waɗanda suka yi imani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suka girmama sha'aninsa, kuma suka bi hasken da ya zo da shi, hasken da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, shine Alƙur'ani. Don haka haƙƙin Alƙur'ani ya zama to mun bi shi, mun hukunta shi a mun hukunta shi a kanmu. Shine wannan haƙƙi ne da Allah maɗaukakin sarki ya bayyana shi a wurare da dama. Alamar imani shine ya zama to ka hukunta Alƙur'ani a kanka, amma alamar munafunci shine ya zama to ka aje Alƙur'ani ka neman hukuncin wani abu daban. Idan ana magana Alƙur'ani sai a ce ku haka kuke masu addini nan, ku bari ga abubuwa zamani yanzu ya canza. Zamani yanzu ya canza, ga protocol ɗin Majalisar Ɗinkin Duniya, ga tsarin mulki, ga abubuwa, ga tsarin mulki, ga tsarin tattalin arziki, ga wane ne, ga wane ne. To wannan alama ce ta munafiki. Wa idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum idza fariqun minhum mu'ridun. Idan aka kirawo su zuwa ga Allah da manzansa domin su hukunci a gare su, wato an kira su zuwa ga Alƙur'ani ya zama to shine zai hukunci a kansu, su hukunta Alƙur'ani a kansu, su hukunta Annabi sallallahu alaihi wasallam wato sunnarsa a kansu, sai ka samu sashi daga cikinsu suna bujirewa, suna kaucewa, suna kiran waɗansu tsare-tsare da waɗansu hanyoyi wanda ba Alƙur'ani ya zo da su ba. Yana daga cikin haƙƙin Alƙur'ani a kanmu karanta shi yadda ya cancanta a karanta shi. Allah ya ce allazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi. Waɗanda muka ba su ilimin littafi suna karanta littafi, suna karanta Alƙur'ani, suna tilawarsa yadda ya cancanta a yi tilawarsa. Sayyidina Umar ya ce ma'anar a karanta Alƙur'ani yadda ya cancanta a karanta shi shine ka karanta shi don tsayar da hukunce-hukuncensa. Abin da ke cikinsa na umarni ka yi, abin da ke cikinsa na hanyar ka nisance shi. Yana daga cikin haƙƙin yin tilawa da shi mutum ka kyautata tilawar. Ka kyautata tilawar, wannan haƙƙin Alƙur'ani ne, ba ka karanta shi kamar da kake karatun jarida ko kake karatun Nobel ba. Ka karanta shi da kyakkyawar murya, da kyakkyawar murya. Ka karanta shi da nuna ƙuncin, da nuna wato jin zafi da tsanani da Alƙur'ani, domin Alƙur'ani ya sauka da wannan tsananin. Nuna wato baƙin ciki yayin da kake karanta Alƙur'ani, ba kana karanta shi kamar da raha ba, domin magana ce wadda take ta Rabbul Izza. Annabi sallallahu alaihi wasallam an sifanta yadda tilawarsa take, an sifanta yadda tilawarsa habbansa take. So da haka idan ka ga mutum yana kokarin sanin tajwidi, yana kokarin ya tabbata hukuncin tajwidi, ba kakale yake ba, ba sabon addini yake ba, ba mu alqur'ani hakkin sa yake. Domin haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake akan gashi ma'anar tilawarsa da tajwidi kenan. Sannan ko ba kawai ka tsaya a wajen tilawarsa da tajwidi ba, ka tsayar da haruffansa, ba shine kadai tilawarsa ba, kuma ka tsayar da haddodinsa. Yana daga cikin haƙƙin alqur'ani a kanmu neman sanin tafsirinsa, neman sanin tafsirin alqur'ani, ka san ma'anarsa. Domin Allah ya ce kitabun anzalallahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati, littafi mai albarka da muka saukar da shi ya zuwa gare ka domin su yi tunani a cikin ayoyinsa. To ba za ka yi tadabbur a cikin alqur'ani, kai tunani, kai tuntuntuni a cikin abin da ke cikin alqur'ani ba, sai ka san ma'anarsa, sai ka san fassararsa. To don haka sanin fassarar alqur'ani haƙƙinsa ne a kanmu. Sannan kuma a wajen sanin tafsirin alqur'ani, haƙƙin alqur'ani ne cewa kada ka fassara alqur'ani sai da ilimi. Wanda duk ya fassara alqur'ani ba da ilimi ba, ba da sani ba, to wannan ya kirkira ma Allah ƙarya, ya kirkira ma Allah ƙarya. Shi yasa sahabbai manya-manya ma daga cikinsu suke kwarjinin magana akan alqur'ani, kamar yadda aka ruwaito daga Abu Bakr as-Siddiq da Umar al-Faruq, kowanne daga cikinsu ya karanta wata aya da ma'anar ba ta bayyana gare shi ba, ya kani bai fassara ta ba saboda jin tsoron Allah kada ya faɗo na ba akan alqur'ani wanda yake ba shi da ilimi a kai. Abu Bakar yana cewa ayyu sama'in tubilluni wa ayyu ardin tuqilluni idza qultu fil qur'ani bighayri ilmi, wata sama ce za ta lillibe ni, wata ƙasa ce za ta ɗauki jikina idan na faɗo na ba a cikin alqur'ani ba tare da ilimi ba. Yana daga cikin haƙƙin alqur'ani ka ba da kariya gare shi ga waɗanda suke masa mummunan fassara, suke ɓata shi, suke nema su sanya shakka a cikin alqur'ani. Haƙƙin alqur'ani ne ka ba shi kariya, musamman a zamanin irin namu yanzu wanda an buɗe yaƙi da dukkan hanyoyi domin a ɓata alqur'ani, a ɓata zancen Allah, a sanya shakka a kan cewar wahayi ne daga Allah. Wannan zamani ne da yake da yafi kowanne dace, da yafi kowanne cancanta mu tashi da haƙƙin alqur'ani a kanmu. Waɗansu ƴan uwanmu musulmi a ƙasashe daban-daban suna bakin ƙoƙarin sun kafa majallu domin bayyana mu'jizozin alqur'ani da bada kariya ga waɗanda suke suka akan alqur'ani. Sun kafa wato a tashoshi a cikin yanar gizo-gizo ta internet daban-daban domin kariya ga alqur'ani. Wannan haƙƙin alqur'ani ne a kanmu. Yana daga cikin haƙƙin alqur'ani a kanmu mu kiraye zuwa gare shi, mu kirawo mutane zuwa ga alqur'ani, mu kirawo mutane zuwa ga ilimin da ke cikin alqur'ani. Yana daga cikin haƙƙin alqur'ani a kanmu mu girmama shi, shi kansa alqur'anin wanda yake rubuce mushaf. Don haka ne a bisa mafi ingancin maganar maganganun malamai, kar mutum ya ɗauki alqur'ani cikakke kada ya taɓa shi sai yana da alwala. Domin kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo a cikin littafin da ya rubuta, wasiƙar da ya rubuta ma Amr bin Hazm, Allah ya massa alqur'ana illa tahir, kada mutum ya taɓa alqur'ani sai alhali yana da tsarki. Wannan hadisi ne ingantacce wanda nassi ne akan rashin karatun alqur'ani ba tare da alwala ba, kuma wannan shine akan sahabbai ciki kamar Sa'd ibn Abi Waqqas ya kasance yana karatun, kamar yadda ya zo a cikin Muwatta yana karatun alqur'ani, ɗansa yana juya masa waraka, sai ɗansa ya tashi ya je yayi bawali ya dawo ya ci Sa'd zai ci gaba da karatun alqur'ani, sai ya ga sai ya canza zama, sai ya ce la'alla ka taɓa al'auratka ne, domin in ka taɓa al'auratka ba za ka yi karatun alqur'ani ba sai kana da alwala, ba za ka taɓa alqur'ani ba sai kana da alwala. Wannan yana daga cikin intiramin alqur'ani, haƙƙinsa ne ka girmama shi. Don haka duk wanda ya wani abu na tozarta alqur'ani, sawa'un ko da aya ce guda, ya jefar da ita cikin najasa ko ya taka ta ko ya wulakanta ta ko ya bar ta a inda za a wulakanta ta, to idan ya yi wannan da gangan ne to ya warware imani, ya fita daga addinin musulunci, domin yana daga cikin al-istihza'u bi ayatillah, Allah ya ce, Allah ta'ala ya ce, qul abillahi wa rasulihi qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tabiru qad kafartum ba'da imanikum. Allah ya ce, ka ce musu da Allah ne da ayoyinsa da manzansa kuke yin izgili, kada ku kawo wani hanzari kun riga kun kafarta bayan imani. Dan haka wajibi ne mutum ya nuna ya tabbatar da alfarman Al-Qur'ani. Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani ya wata ran an taba kawo masa magana wani malami, wani mutum da ya ce ma ɗansa saboda ya yi mummunan dabi'a wai yana so ya kwaɓe shi cikin fushi, ya ce masa la'anallahu mu'allimata wa ma 'allamaka. Yana nufin wato wanda ya koya masa Al-Qur'ani, ya ce wato la'anar Allah ta tabbata akan malamin naka da abin da ya koya masa, ko malamin sa Al-Qur'ani ya koya masa. Da aka tambaye shi sai ya ce a'a, wai yana nufin abinda malamin naka na Al-Qur'ani ya koya maka na mummunan ladabi. Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani ya ce a ladabtar da shi. Wannan tawilin da ya yi, maganar da ya yi, ya yi ta'arib, ya yi jirwaye da kamar wanka ne wajen suka ga Al-Qur'ani. Inda ba don ma wannan fassarar da ya kawo ba, da hukuncin sa a kashe shi domin rirje ne in ya la'anci Al-Qur'ani, tunda zahirin maganar kamar ya la'anci Al-Qur'ani ne, amma da ya kawo tawili. Duk da haka Ibn Abi Zaid ya fata warkan cewa a ladabtar da shi da duka, saboda ya yi ta'aridi da Al-Qur'ani, bai girmama Al-Qur'ani ne cancanta a girmama shi ba. Daga cikin haƙƙin Al-Qur'ani a kanmu ka girmama waɗanda suke ma'abuta Al-Qur'ani, wanda suka san Al-Qur'ani suke a kansu, suke karanta shi inda ya cancanta a karanta shi. Allah maɗaukakin sarki yana son su, ya sanya su su zamanto su ne ahalinsa, su ne iyalinsa. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, inna lillahi ahlina fil ard, fa qila ya rasulullahi man hum, fa qala ahlul qur'an hum ahlullahi wa khassatuhu. Allah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, Allah yana da iyali a bayan kasa, yana da iyalinsa a bayan kasa. Sai aka ce, ya rasulullahi, su wane ne? Sai ya ce, ahlul qur'an, ma'abuta Al-Qur'ani, su ne ahlullahi wa khassatuhu, su ne iyalin Allah, kuma su ne keɓantattun bayan Allah. Girmama su yana daga cikin haƙƙin Al-Qur'ani, domin kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a wani hadithin, inna min ijlalillah ikramu bi shaybati al-muslim wa ijlal sahib al-Qur'an ghayr al-mujafi anhu wa ikram kulli dhi sultan muqtir. Yana daga cikin girmama Allah ka girmama wanda yake yayi furfura a cikin addinin musulunci. Duk wanda ka ganshi yayi furfura kuma musulmi, to in ka girmama shi yana daga cikin girmama Allah. Sannan kuma ka girmama ma'abucin Al-Qur'ani, mai dauke da ilimin Al-Qur'ani, mahaddasan Al-Qur'ani, ka girmama su ko da kasa da kai suke a shekaru, ka ba su girman su. Domin me? Domin zuciya su ta kunshi rantsan Allah. Waɗanda suke ba masu ƙaurace ma Al-Qur'anin ba, tunda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba masu ƙaurace ma Al-Qur'anin ba. Sannan na uku kuma wanda yake girmama shi daga cikin wato girmama Allah, da wanda yake mai mulki amma mai adalci a cikin mulkinsa. In ka girmama shi ba shi ke girmama ba, Allah ta'ala ka girmama. Wannan haƙƙin Al-Qur'ani ne. Sannan na ƙarshe, wannan haƙƙoƙi suna da yawa. Malaman ulumul Qur'an da suka yi sun yi bayanin su, amma wannan takaitaccen abubuwan da nake ganin ya dace ya zamanto wa'azi gare ni da kuma ga 'yan uwana, mu yi shimfiɗa da shi kafin mu shiga cikin ci gaba da karatun namu. Na ƙarshe daga cikin haƙƙin Al-Qur'ani wanda zan ambata shi ne mutum wato kada ka mayar da Al-Qur'ani abin neman duniya. Kada ka yi amfani da Al-Qur'ani domin neman duniya. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, iqra'ul Qur'an wa sallallahu alaihi wasallam فإنه سيجيء قوم يقرؤون القرآن يسألون به الناس. وقال صلى الله عليه وسلم كرن القرآن كروك ألا دع القرآن وتكوي توسلي وجنسان بين بكاتك كوي توسلي وجنسان بين بكاتك وجن ألا ذكرات القرآن يجد من ذا أزام وإن سبتاني ذا وإن ذا سرون ذكرات القرآن سنرو قمتاني ذكرات القرآن. Wanda zai amfani da karatun Al-Qur'ani domin ya roƙi mutane a duniyar da ke hannunsu, wannan ya tozarta Al-Qur'ani, ya tozarta haƙƙin Al-Qur'ani, bai ba mu Al-Qur'ani haƙƙinsa ba. Haƙƙin Al-Qur'ani ya fi ka nemi wato abin da yake bashi da wani kima a wajen Allah da shi inda zan sifar Allah sai dai ka nemi abu sai duk abin da za ka nema daga wajen Allah da Alkur'ani wannan haƙƙin Alkur'ani ne akan duk waɗanda Allah madaukakin sarki ya ba su ilimin Alkur'ani Allah ya sanya mu a cikin su bayan wannan shi kuɗa sai mu ci gaba da karatun namu daga ayar da muka tsaya da aka tsaya Allah madaukakin sarki ya ba mu fahimtar littafinsa ya sanya mana albarkar da ke cikinsa
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير
Allah madaukakin sarki yace wa isqala ibrahim rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlihi min ath-thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir qala wa man kafara fa umti'uhu qalilan thumma adarruhu ila adabin nar wa bi'sal masir muna cikin matsayi da Allah madaukakin sarki ya kawo bayani akan matsayin annabi ibrahim wanda bayyana matsayin annabi Ibrahim ya kunshi raddi ga ta'ifa guda biyu bayyana matsayin annabi Ibrahim ya kunshi raddi ga ahlul kitab al-yahud wal nasara saboda dukkanin su sun yadda da shi kuma suna da'awar cewa akan tafarkin sa sannan ambaton matsayin annabi Ibrahim da matsayin abin da yake akai na addinin musulunci ya kunshi raddi ga mushrikai saboda mushrikai suna da'awar cewar musamman Quraysh suna da'awar suna ganin cewar su ne suka ci gadon ɗakin Allah wanda annabi Ibrahim ya gina saboda haka su ne suka fi cancanta a cikin mutane da annabi Ibrahim to nuna matsayin annabi Ibrahim da nuna man hanyar addinin da yake akai ya kunshi raddi ga waɗannan mutane cewa annabi Ibrahim da duk ga matsayinsa sama da yanda ma ku kuke tsammani akan Allah ya sanya shi al-imam sannan ga matsayin ɗakin da Allah madaukakin sarki ya zo ya umarci annabi Ibrahim ya gina shi wanda wannan ɗakin shine dalilin alfarmar mutanen Makka shine dalilin matsayin da mutanen Makka suka samu ko ina mutum in yi tafiya za a iya yin ta'arrubi gare shi za a iya yanke masa hanya a kwace dukiyarsa a maida shi bawa amma in an san shi makki ne kirmi ne ma'ana dan harami ne to ba wanda zai ta'arrubi gare shi a cikin jahiliya ba wannan duk saboda ne saboda alfarmar ɗakin Allah wanda annabi Ibrahim ya gina to wannan matsayi yana bayanin wannan matsayi na annabi Ibrahim wanda zai kike da nuna cewa ai annabi Ibrahim din shi annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam shi akan abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kuma shi ne ma yayi addu'a Allah ya tayar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka ne matsayin duk wanda yayi barambaran da annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ga abinda Allah madaukakin sarki ga alakar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da annabi Ibrahim saboda a cikin wannan akwai raddi mai isa matuƙa ga ahlul kitab da kuma mushrikan larabawa anan Allah ayar Allah madaukakin sarki yace wa qala ibrahim rabbi ja'al hadha baladan amina katina wannan wato kissa ce uslubin alqur'ani ne wajen tunatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da janyo hankalinsa ai wakur id qala ibrahim ka ambata ka tuna yayin da ibrahim yace rabbi ja'al hadha baladan amina allah ka sanya hadha wannan bigiran da nake a waje ij'al bal ij'al hadha ka sanya wannan bijiran da nake a wajensa baladan amina gari wanda yake mai aminci warzuq ahlihi min al-thamarat ka azurta ma'abuta wannan gari daga dadadan abubuwa daga wato ƴaƴan itatuwa masu dadi man amana minhum billahi wal yawmil akhir ma'abutan sa din waɗanda zaka azurta sune waɗanda duk suke imani daga cikin su da Allah da ranar lahira sai Allah ta'ala yake wa man kafara fa umatti'uhu qalila wanda ya kafuta daga cikin su ma fa umatti'uhu qalila addu'a ka ta hada da shi shi ma zai samu waɗannan samarat din amma Allah bai ce fa arzuquhu min as-samarat ba zan azurta shi daga cikin dadadan abubuwa sai isharar ga cewa duk abin da zai samu a nan duniya in ta'ani yake fa umatti'uhu zan dan jiyar da shi dadi at-tamti' shine jin dadi na wani lokaci dan kankani shi yasa da aka tsara aka dashi da cewa qalila jin dadin ma kuma dan kankani shine na rayuwar duniya domin babu albarka a cikin abinda Allah zai bashi thumma aqarruhu ila adhabin nar sannan in bukatar da shi lallaita masa shiga cikin in lallaita masa kutsawa cikin azabar wuta wa bi'sal masir tamu gusta a makuma annabi Ibrahim bijiran wannan addu'ar da yayi kamar yadda hadisin Abdullahi dan Abbas a cikin Bukhari ya nuna yayin da yazo da iyalinsa yayin da yazo da iyalinsa ya saukar da su a wannan wadi wanda a cikin tafan mutanen farko ake ce ma wajen biladu Faran sunan Makka kenan a cikin At-Taura Faran Allah ya ce masa yazo ya ajiye Isma'il da mahaifiyarsa a nan wajen bayan ya ajiye su ya koma zai tafi Hajar ta bi shi tana kiransa ya Ibrahim a nan za ka bar mu waje wanda yake ba abinci babu anis babu mai ɗaya zai hasu za ka ƙyale mu a nan wajen bai juyo ba ta sake gaya mata har sau uku a nan ukun ta ce ubangijinka ne ya umarce ka da wannan yake sai ya girgiza kanka wato na'am sai ce idan la yubayyi'una in haka ne ko ba zai tozarta mu ba to annabi Ibrahim da ya fita daga wannan wadi sai ya juya ya roki Allah da wannan addu'a yace Allah ka sanya wannan bijire wato inda na bar zuriya ta dinga ka sanya shi ya zamanto gari wanda yake mai aminci a cikin surat Ibrahim Allah madaukakin sarki yayi hikayar addu'ar da siga daga dan Allah a cikin surat Ibrahim cewa wai qala ibrahim rabbi al hada al balad amina wajnubni wa baniya an na'bud al asnam rabbi al hada al balad amina a can sai yake Allah ka sanya wannan gari ya zamanto amintacce amma a nan wajen sai Allah ya ce Allah ka sanya wannan waje ya zaman ka sanya wannan ya zamanto gari amintacce to dan su malamai kin ce wannan addu'a lokaci biyu ne wai addu'a farko da annabi Ibrahim yayi wannan addu'a ne yayin da yaje Hajara da Isma'il babu kowa a wajen sai ce ka sanya wannan bijiran da na bar iyalina ka sanya shi ya zamanto gari wanda yake mai aminci wancan kuma bayan ya riga ya gina ɗakin Allah ya zamanto gari bayan ya gina ɗakin Allah da taimakon annabi Isma'il sai yayi wannan addu'ar bayan ya gina ɗakin Allah to amma in muka duba siyakin yanda yake a cikin suratu Ibrahim akwai ishara da cewar a lokacin nan babu kowa yayin wannan addu'a dan yace rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri bi zar'in inda baytika al-muharram Allah na sanya wajen zama ga juz'i daga cikin zurriyata a wadi wani kwari wanda yake ba shi da abinci ba a noma a wajen ba tsirrai a wajen amma inda baytika al-muharram a inda gidanka ɗakinka mai alfarma a nan wajen ne na ajiye su to ka ga ya nuna cewa kenan addu'ar ita ma ɗin wanda yake cikin suratu Ibrahim wanda yake rabbi qal hadha al-balada amina ita ma tun a lokacin babu kowa ɗin saboda haka abin da yake shine tabbatacce wa'annan dukkan addu'o'i guda biyu da na Baqara da na surat Ibrahim duk addu'a ɗaya yake ta lokacin da Annabi Ibrahim yayi, amma wannan yana daga cikin tafannun na Al-Qur'ani. Al-Qur'ani yana nuna yana kawo gwaninta ta balaga. Rabbit al-hada baladan amina, ma'anar ta iji al-hadan balad baladan amina, wato har Annabi Ibrahim Allah ya sanar da shi cewa wannan waje zai zama to gari, to ka sanya wannan gari inda ajiye zuriyata inda babu kowa, ka sanya shi ya zama to gari wanda yake da aminci. Wannan addu'a ce Annabi Ibrahim kuma Allah ya amsa masa. Shi yasa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi idafar haramcin ɗakin Allah da Annabi Ibrahim, ya ce ya Allahumma inna Ibrahim abduka wa rasuluka waqad harrama Allahu makka waqad harrama makka, Allah bawanka, Allah Ibrahim bawanka ne kuma manzanka ne, ya haramta makka, wa ana abduka wa rasuluka ni ma bawanka ne kuma manzanka ne, wa inni uharrimu almadinata ma baina labataiha, ina nima haramta Madina tsakanin duwatsun nata guda biyu bakaki, harratul gharbiya da harratul sharqiya. Saboda haka ta abin nan Annabi Ibrahim da wannan addu'ar da yayi shine ya maida Makka ta zamanto haramu, wato ne alfarma gari wanda yake na aminci, bi ma'ana du umarni ne kan cewa lalle a mayar da Makka gari wanda yake ne aminci. Kaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kamar yadda ya zo a hadisin Abdullahi dan Abbas, inna makkata harramaha Allah wa lam yuharrimha an-nas wa innaha haramun bi hurmati Allah yawma khalaqa as-samawati wal ardh. Makka gari ne mai harami, ma'ana mai alfarma, Allah ne ya haramta ta, ba mutane ne suka haramta ta ba, ba mutane ne suka bai da ita ne alfarma ba, alfarma ta kirran da Allah ya halicci sama da ƙasa, kirran wato Allah ne ya sanya garin ya zamanto mai alfarma amintacce tun lokacin da halitta sama da ƙasa. To ya kuma wanda Annabi Ibrahim ya yi fa, da inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai Annabi Ibrahim shine ya harrama ta, shine mai da ta ne alfarma, ma'ana shi ya bayyana alfarmar ta ga mutane, shine farko wanda ya bayyana alfarmar ta ga mutane. Amma tintil azal Allah da ya Makka ya sanya ta ta zamanto muharrama, shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa innaha lam yuhilla alqitalu li ahadin qabli wa innama qul wa innama uhilla li sa'atin min sa'atin min an-nahar, bata ku sani cewa yaki a cikin ta bai halatta ga wani bakafin kafina, ni ma an halatta mun mai yaki a cikin ta ne sa'a daya ta rana kawai, sa'a daya ta rana. Allah madaukakin sarki yayin da Abraha ya zo da giwaye ya tsare Makka saboda alƙawarinsa da ya cewa gari ne a mintacci, amma Allah ya sallata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kanta, ba wanda ya halatta, Allah ya halatta mai ya ci Makka ya keta wato amincinta, ya halatta masa in ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, shi ita ba kuma shi ba kuma sa'a minan nahar. To amma ka duba sanin manzon sanin Allah na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da ya shiga Makka wannan gari da babu wani jabbari da ya taba keta mutuncinsa, Allah ya tsare dukkan jabajira ya dandaka su, amma gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sallaka shi da ya tashi shiga, bai shiga yana tinkaho yana takama ba, saboda kaskantar da kai ga Allah ya sunkuya hatta gemunsa na shafar itacen sirrinsa, saboda kaskantar da kai ga Allah da sanin alfarmar Allah da sanin alfarmar wannan gari, wato ba wai ya shiga ba da Allah ya sallaka shi akan Makka ya shiga da jiji da kai da cewa shi ya isa ba, bal ya shiga yana mai ganin girma, ya ƙara ganin girman Allah yayin da aka kawo masa Qurayshawa gabaki ɗaya a gabansa, ya shiga garin Makkan da aka kore shi, Allah ya sallaka Makkan gabaki ɗaya a gabansa ga dukkan manya-manyan Makkan wanda su garin yake takama da su, ga sunan burjik a gabansa a cikin farfajiyar ɗakin Allah, shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsaye a kofar Ka'aba yana riƙe yana rike da kawanyar kofar Ka'aba ga sunan duk an baje su a gaban sa yanda masu mulki suke yi yayin da suka samu nasara akan abokan gaba kun san yanda masu mulki suke yayin da suka samu nasara akan abokan gaba lokacin da turawan mulkin turawan a kawance na Faransa da Ingila yayin da general din Faransa suka shiga laba akan akan Istanbul babban birnin Turkey wanda mutan Istanbul suke Constantinople wanda musulmi suka kwato shi da wanda musulmi suka rusa headquarter a daular Rome suka maida ita headquarter addinin musulunci da turawa suka kamo lokacin da aka bude ta Muhammad al-Fatih ya shiga cikin garin akan dutse ya shiga cikin babbar Hagia Sophia babbar wato kanisar su babbar cocin su cathedral din su nan aka mai shi masallaci to lokacin da turawa suka zo abin ya juya da ya zamanto daular Uthmaniya ta fadi suka shiga cikin birnin Istanbul akan irin wannan farin dokin shi general din France wanda yake shine ya jagora wanda suka shiga garin Istanbul haka ya shiga yana cikin kaho yana yawo a cikin titunan sa yana cewa ina Muhammad al-Fatih yau ne yakin da wato cross yake yi da addinin musulunci yau ne yakin ya kare wato an samu nasara to a shahid manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka kawo masa waɗannan da yayin samu wannan nasara yana rike yana tsaye akan a tudun kofar Ka'aba ya kalle su gabaki daya sai ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la babu abun bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai babu abokin tarayya a gare shi la ilaha illallah wahda babu abun bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai an ji da wa'ada Allah ya cika alƙawarinsa wa nasara abda ya taimaki bawansa wa a'azza junda ya bada nasara ga rundunarsa wa hazama al-ahzaba wahda ya rusa rundunar kafirin shi kadai gabaki ɗaya babu ambaton wanda da cikin su ne ambaton Allah ne shi kadai sallallahu alaihi wasallam to wannan fi'ili na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna irin yanda yake ihtirami yake yake wato bada alfarma ga abin da Allah madaukakin sarki ya maimaita shi ne alfarma dakin Allah maka gari ne alfarma alfarmar dakin Allah ta fuska biyu akwai aminci ta wato al-amnul kauni al-qadari ma'ana wato Allah ya sanya garin Makka yadda Allah ya da kaddara da hukuncin Allah cewa ya sanya shi a dukkanci awalam yaraw anna ja'alna haraman amina wa yatakhattafu an-nasu min hawlihi ba ta gani ne mun sanya harami gari mai alfarma amintacce amma kuma kewaye da su mutane ana ta karkashe su Makka ba a yaki kowa amintacce ne ba a yaki ba a maida mutane bayi amma kewayen su ko ina kowane gari kowace riga ba abin kowace riga abin da ake kenan a cikin jahiliya ne fa wannan kamar yadda aka ruwaito cewa mutum zai gani da wanda ya kashe mahaifinsa mun san larabawa da daukan fansa idan aka yi kisa a cikin kabila sai a yi sama da shekara 100 ana yaki akan wannan jinin guda ɗaya da aka zubar amma mutum zai haɗu da wanda ya kashe mahaifinsa a cikin Makka ba abin da zai wannan sai kyale shi ba addini suke bi ba a lokacin a cikin jahiliya ne to wannan abu ne wanda Allah ya sanya musu shi a cikin zukata cewa garin amintacce ne kuma kowa yana kiyaye wannan aminci shi yasa Allah ya tuna ma Quraysh da wannan ni'ima li ila fi Quraysh ila fi rihlat ash-shita' wa as-sayf falyabudu rabb hadha al-bayt alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf wanda ya ciyar da su daga yunwa kuma ya amintar da su daga tsoro wannan shine aminci na farko aminci na biyu shine al-amn ash-shar'i al-amr ash-shar'i wato al-amn ash-shar'i aminci na shari'a shine wato ma'ana duk wanda ya shiga wannan garin ku sanya shi zaman to amin take shari'a ta umarci cewar duk wanda ke cikin maka to a tabbatar masa da aminci kada a bashi tsoro shi ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zo a hadisin Jabir yace la yuhmalu bi makka tasilah bi halatta a dauki makami a cikin makka ba mutum ya rinka yawo da makami a cikin makka bi halatta domin me domin gari ne wanda yake mai aminci duk wanda ya shiga cikin garin zai zama to amintacci dan haka ne wa malamai suka yi sabani waɗansu malamai sun tafi akan cewa bi halatta a tsayar da haddi a cikin makka ba tanfidul hudud za a yi a makka ko ba za a yi ba matsala ce khilafiya za mu zo gare ta a cikin fadin Allah madaukakin sarki wala taqatiluhum indal masjidil haram hatta yuqatilukum fi amma yana daga cikin wannan al'amru shar'i cewar lallai makka a tabbatar da cewa gari ne mai aminci a tabbatar da aminci a cikin garin makka to wannan duk annabi ibrahim shi ya fara wannan addu'a kuma Allah ya amsa masa a cikin wannan akwai tunatar da su matsayin annabi akwai tunatar da mushrikai matsayin annabi ibrahim alaihi salatu wassalam cewa wannan ni'ima da suke wadaka a cikin ta aminci albarkacin addu'ar annabi ibrahim ce sannan kuma abu na biyu shine wato arziki da ya musu alƙawari makka ba a noma makka ba a kiwo makka ba abinda ake sai kasuwanci sai dai a je wani waje a kawo abubuwa amma kuma a cikin garin ba za ka taɓa raba wannan gari da asamarat ba ƴaƴan itatuwa masu daɗi duk ƴaƴan itatuwa da ake da su a ko'ina a duniya za ka samu a wannan garin ga abinci ga ruwa na zamzam ruwa wanda yake mai kosarwa sannan kuma ruwa wanda yake mai ba da lafiya sannan ga abinci duk wanda za su zo garin za su zo su yi hadaya in suka yi hadaya kawai sai su bashi yanzu daga maka ne ma ake kwasan nama ake rarraba ma kasashe masu tafakira saboda naman yayi musu yawa naman hajji kawai yayi musu yawa inda za a kyala naman hajji a makka na shekara a ce wato daga hajji zuwa wani hajjin yayi musu yawa yayi musu yawa to wannan duk albarkacin addu'a annabi ibrahim shine allazi aqamahum min yunus yace da su daga yunus bayan abinda Allah ya faɗa a waccan ayar da ta wuce wa idda allal baita masabatan linnas mun sanya ɗakin Allah ya zama to wurin da mutane suke komowa gare shi shine addu'a annabi ibrahim wa faj'al afidatan minan nas tahwi ilayhi ka sanya zukatan mutane suna bege zuwa gare shi wuri ne wanda yake ba wuri wanda yake za a ce yan siyaha yan tourism za su je ba ba wuri ne wanda yake da ni'ima kamar yankari ba wanda ake ta kokari a sayar mutane su zo don a samu kudin shiga tunda akwai abu wanda yake na ɗabi'a kyawawan abubuwa akwai bareli akwai namun daji akwai shallal ruwa mai kwararowa daga dutse akwai abubuwa na ni'ima na ɗabi'a to na wannan yana janyo hankalin mutane to makka fa babu komai sai zafi mai tsanani da duwatsu baƙaƙe tsirin ko irin ka ga irin kore din nan an ɗanyi ruwa yana lulluɓe duwatsun maka ba za ka gani ba amma kuma mutane a lokacin da ake cikin haɗarin lokacin haɗarin tafiya mutane za su yi tafiya in mutum ba zai tafiya makka da sai ya yi wasiya don baya tsammanin zai dawo saboda yan fashi da sauransu amma duk da wannan hatsarin idan ya tafi ya zo ya ba da labarin wahalar da ya sha duk da haka mutane ba sa ganin wannan wahalar makka da ke gani to wannan Allah ne kadai zai iya sa wannan a cikin zukata Allah ne kadai zai iya sa wannan a cikin zukata ka duba ka gani idan za a yi games na olympic ko wani taro wanda ake so mutane su zo yadda za ka ga an yi ta ilani an yi ta yi ana ta advertisement talla ko ina don a jawo hankalin mutane saboda a shigo da hard currency kasar ana so mutane su zo don su fitar da kuɗi yan masu hotel da wani ne da wani ne to amma maka baka buƙatar kai advertisement baka buƙatar ka ce ga falalar hajji mutane ku zo ku je ku yi hajji baka buƙatar wannan lokacin kawai kake jira daga lokacin yayi mutane ko ka kira su ko baka kira su ba tun Allah ya riga ya kira su za su to wannan ni'ima ce wadda yake duk ta taso daga addu'ar annabi ibrahim duk a cikin wannan akwai bayyana wato matsayin annabi ibrahim da darajarsa a cikin zukatansu to Allah madaukakin sarki yace arzikin da Allah ya sanya a Makka, arzikin da Allah ya sanya a Makka yace wadan Annabi Ibrahim da ya addu'a yace wadanda suke mu'minai su Allah zai ba mu daga cikin arziki. Duk wani arziki da ka gani na duniya rahmar Allah al-maqsud wanda ake nufi da ita mu'mini kafirai sun samu dan saboda Allah ya rubuta rahmarsa, Allah ya rubuta rahmarsa a nan duniya cewa yana jin kambayi shine jin kai ne a gare su, amma ranar al-kiyama ta mu'mini ce kawai, amma a nan duniya za su musharaka da su, amma al-maqsud biha bil asala wanda ake nufi da wannan ni'ima mu'mini ne dan su ne ahli ga rahmar Allah. Qul hiya lil ladina amanu fil hayatid dunya khalisatan yawm al-qiyama, kace abinda kulban zina wato adar rayuwar duniya ta waɗanda suka yi imani ce a rayuwar duniya, amma ranar al-qiyama khalisa ta su ce su kadai nan kwa mushrike za su iya, wanda ba musulmi za su iya musharaka da su a cikin abin duniya har ma su zo su yi. Shi yasa Allah ta yi ce ma Annabi Ibrahim wanda suka kafirta ma su ma zan ba su daga cikin duniya, amma nan bai ambace ta a samarat ba, sai ce zan jiyar da su jin daɗi ɗan ƙanƙani, domin duk jin daɗin da duk irin abin da mutum ya samu na duniya jin daɗi ne ɗan ƙanƙani. Tunda kamar yadda ya zo a cikin al-hadith sahih ranar al-qiyama Allah madaukakin sarki zai kirawo wanda yake yafi kowa ni'ima, yafi kowa ni'imtuwa a rayuwar duniya, a nitsa shi cikin wuta farfata ayin kibtawar ido kawai, a fito da shi sannan Allah ya tsayar da shi ya tambaye shi ya kai bawana ka taɓa jin daɗi a rayuwarka, ka san meye jin daɗi, ya rantse da Allah cewa bai san ma meye jin daɗi ba, bayan shi ya fi kowa da intuwa a rayuwar duniya. Shi yasa Allah sai ya sifanta abinda zai suke ba matafiya a nan da cewa at-tamti'ul qalil, san jiyarwa daɗi ne, kuma jiyarwa daɗi ne ɗan ƙanƙani, kuma ya ƙara akkada shi da cewa ɗan ƙanƙani ne. Sannan ƙarshen ya zamanto azabar wuta, Allah ta'ala ya ce wa bi'sal masir, ta mu gusta a makoma ita wutar jahannam. Na'am.
Wa iz yarfa'u ibrahimul qawa'ida minal bayti wa isma'ilu rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim.
Allah ta'ala yace wa idh yarfa'u ibrahimul qawa'ida minal bayt, katuna ya annabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, yayin da Ibrahim yake daukaka wato al'amudai minal bayt min dakin Allah, wa isma'il tare da isma'il shima yake ginin tare da shi, rabbana taqabbal minna suna cewa duk su biyun ya ubangijinmu ka karba daga gare mu, innaka antas sami'ul alim, hakika kai mai ji ne masani. Wannan bayani ne ga gina dakin Allah, cewa wannan daki na Allah madaukakin sarki al-Ka'aba bayan Allah ne dauka madaukaka salihai yardaduna Allah su suka gina shi, annabi Ibrahim da annabi Isma'il. Annabi Ibrahim kamar yadda ya zo a hadithin Abdullahi ibn Abbas a cikin sahihu al-Bukhari, da annabi Ibrahim ya zo Makka domin ya ga Isma'il, sai ya ce masa inna allaha qad amarani bi amr, yace ya Isma'il Allah ya umarce ni da wani al'amari, qala fasna ma amaraka rabbuk, yace kai abinda ubangijinka ya umarce ka, qala wa tu'inuni zaka taimake ni akan ka, qala wa u'inu dan taimaka maka, fa inna allaha amarani an abni ha huna baita, Allah ya umarce ni da gina daki a nan wajen. To shine annabi Ibrahim ya zo yake gina dakin Allah, annabi Ibrahim yayin da ginin yayi tsawo annabi Isma'il ya kawo masa dutse da yake hawa akai shi, kuma yake miko masa duwatsu yana sawa yana juyawa da ginin har ya gama gina dakin, wanda wannan dutsen kamar inda ya gabata shine maqam Ibrahim, wanda kamar inda Anas ibn Malik yace akwai alamun kafafun annabi Ibrahim akan wannan dutse wanda yake shine maqam Ibrahim, wanda magana a gaban a kansa ta gabata a ayat da ta wuce. Wannan ɗakin da Allah madaukakin sarki ya hori annabi Ibrahim da ya gina shine Ka'aba din. wanda shine masallacin da yafi kowanne alfarma, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kamar yadda ya hadisin Abdullah ibn Zubair a cikin Musnad na Imam Ahmad cewa wanda yayi sallah a cikin wannan masallaci ne alfarma kamar yayi sallah 100 ne a cikin sauran masallaci, 100 ne a cikin sauran masallaci, domin shine kadai shine wanda annabi Ibrahim da annabi Isma'il suka gina. Sai dama masallaci da annabawa suka gina guda hudu ne, da wannan masallaci shine al-Masjid al-Haram, shine al-Bayt al-Haram, shine Masjid al-Ka'ba, shine Baitullah, shine al-Bayt, duk wannan sunayen su. Sannan masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam, sannan masallacin Baitul Maqdis wanda annabi Sulaiman, annabi Dawud da annabi Sulaiman suka gina shi, sannan masallacin Quba wanda annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yayi ta an yi tarayya da shi wajen gina masallacin Quba. Su ne kadai masallaci da suke da falala ta zatin su, ba wani masallaci da yake da falala ta musamman in ba waɗannan masallacai ba. Masallacin Quba falalar ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata shi ne sallah a cikinsa kamar wanda yayi alwala daga gidansa ya zo ya sallah a masallacin Quba kamar yayi umra ne. Waɗannan masallatai guda uku su ne kadai ake bakancen aiki fiya wajensu domin samun wata falala. Idan mutum ya yi bakancen zuwa wani masallaci ya yi sallah, baya nufinta sai ya je wannan masallacin in ba ɗaya daga cikin masallacin nan guda uku ba, ya je kowane masallaci ya sallah kamar yadda yake maganar amatul fuqaha. Amma waɗannan masallaci su ne kadai masallatan da annabawa suka gina, su ne kuma suke da wata falala ta musamman. Falala ba a sanin ta sai ta fuskar wahayi, ba a sanin falala sai ta fuskar wahayi, ba sa cewa wani bigire yana da falala ta musamman, ko sallah a wani bigire ta fi sallah a wani bigire da kiyasi, ko da mukashafa, ko da mafarki, ko da ilhama, ko da wata fuska in dai ba da wahayi ba, sai da aya ta alqur'ani ko da hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam. To Allah madaukakin sarki ya ba dangantakan yayi bayanin halin annabi Ibrahim yayin da yake gina ɗakin, yana gina ɗakin amma yana roƙon Allah madaukakin sarki ya karɓa da gare shi, ibada yake yi, bin umarnin Allah yake yi, amma tsoro yake ji cewa Allah ba zai karɓa da gare shi ba, dan haka yake roƙon Allah ya karɓa daga gare shi. Wannan shine halin da ya kamata mumini ya kasance yayin da yake bautar Allah, ya rinka bautar Allah yana jin tsoron ba za a karɓa ba, yana kwaɗayin Allah zai karɓa. Walladina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un, waɗanda suke zuwa da abin da Allah yake su aikata na ayyuka amma zukatansu suna raurawa, suna jin tsoro cewa za a maida su zuwa ga Ubangijinsu. Shi yasa wani daga cikin attabi'in da ya karanta wannan ayar ya yi kuka ya ce wannan Khalilur Rahman ne da annabin Allah, al'amarin Allah suke yi, bin Allah suke yi, amma duk da aka roƙon Allah suke cewa Allah ya karɓa daga gare su. To ina kuma gare ka ya kai ɗan adam wanda ka cuci kanka, ka keta haddin Allah, kai me ya kamata zuciyarka ta kasance? Idan wannan shine Khalilullah, ga matsayinsa a wajen Allah, kuma yana yin abin da Allah yake masa yi ne, amma jin tsoro yake yi cewa Allah ba zai karɓa daga gare shi ba, domin qabul daga Allah kaɗai ne, kuma karɓan aiki daga Allah kaɗai, Allah ne kaɗai ya san wanda aikin da ya karɓa. Kuma Allah madaukakin sarki ya ce innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin, Allah yana karɓa ne kaɗai daga masu tsoron Allah. Don Allah ba jikinku yake kallo ba, ba surarku yake kallo ba, ba zahirinku yake kallo ba, Allah aikin da kuke zuciyarku yake kallo, abin da ke cikin zuciyarku na taqwa shi Allah yake kallo. To abin da yake ya haɗu tare da tsoron Allah na aiki shine wanda Allah madaukakin sarki yake karɓa. A cikin wannan akwai koyarwa gare mu cewa idan annabawan Allah sun kasance a haka, min babu aula mu kasance. Sannan a cikin addu'ar annabi Ibrahim da yake da suka ce da shi da ɗansa annabi Isma'il, Allah ka karɓa daga gare mu, innaka antas sami'ul alim, kai mai ji ne mai gani, suka ƙare addu'arsu da ambaton sifar Allah. A cikin wannan akwai koyarwa gare mu yayin da zamu roƙon Allah madaukakin sarki mu rinka haɗa roƙon Allah tare da kirari gare shi, tare da yin yabo a gare shi, domin kace innaka antas sami'ul alim, wannan kirari ne ga Allah, yabo ne ga Allah, ambaton sifofinsa na kamala. Allah ya fi kowa san a yabe shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma min ahadin ahabba ilayhi almadh min Allah wa min ajli zalika madaha nafsa, ba wanda yafi kowa san yabo irin Allah, dan haka sai Allah ya yabi kansa da kansa. yace alhamdulillahi rabbil alamin. To ana wannan gashi annabawan Allah ne wanda daga cikin su akwai Khalilullah bajadin Allah annabi Ibrahim sun nuna mana yanda ake addu'a. Idan kai addu'a sai ka hada tare da yabo da kirari ga Allah tabaraka wataala. Na'am.
ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
ربنا وجعلنا مسلمين لك suka ce ya ubangijin mu ka sanya mu zamanto musulmi zuwa gare ka, wato masu sallama al'amarin su gare ka. Ma'anar musulmi zuwa gare ka wato masu inqiyad, masu karban al'amru wan nahyu daga gare ka, shine ma'anar istislam, masu karbar umarnin ka wanda sun yadda su zamanto an dora musu shari'a su bi, sun yadda a ce musu ku yi ku yi ku bari ku bari. Wannan shine abinda Allah ya fi kowa, abinda Allah ya fi so daga bayin sa. Allah ya fi komai son wannan daga bayin sa, istislam, sallama ma Allah. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya zamanto yayin da yazo kwanciya yayi alwala, sannan ya kwanta a gefen daman sa, yace Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa alja'tu bahri wa wajjahtu wajhi ilaik wa alja'tu bahri ila wa Allahumma wajjah Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa qawwadtu amri ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa alja'tu bahri ilaik رغبة ورهبة منك لا ملجا ولا ملجا منك الا اليك امنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت. ان يموت اشين wannan dare ya mutu a cikin addinin fitra a cikin tafarkin annabi Ibrahim, domin ya faɗa abin Allah, abinda Allah ya fi komai so kenan kake ka sallama kanka ga Allah, ma'ana ka yadda a dora maka igiya ta shari'ar musu ta shari'ar Allah ta daka. To gashi annabawan Allah abinda suke roƙo kenan, Allah ka sanya mu zamanto musulmi ya zuwa gare ka. ومن ذريتنا أمة مسلمة daga cikin zuriyar mu ma ka sanya al'umma wadda take musulma. wa arina manasikana ka nuna mana ayyukan ibadar mu. wa tub alaina ka karɓi tuban mu innaka anta tawwabur rahim, lalle hal Allah kai ne mai yawan karɓan tuba, kai ne mai jinkai. A cikin wannan akwai ishara da cewar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam istijaba ne ga addu'ar annabi Ibrahim tun ma kafin ya zo ƙalo-ƙalo, domin an ce ka sanya al'umma musulma daga cikin zuriyar mu. Saboda haka waɗanda suka zo da addinin istislam ga Allah, kuma Allah maɗaukakin sarki ya nuna cewar ya nuna cewa addinin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi bai kira shi da sunan annabi Ibrahim ba, bai kira shi da sunan annabi Musa ba, bai kira shi da sunan annabi Isa ba, sai ya kira shi da sunan addinin miƙa wuya ga Allah. Saboda haka a cikin wannan akwai nuna cewa kwaɗayin annabi Ibrahim da annabi Ismail shi ne su zamanto a kan abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya aka yi. Saboda haka a cikin wannan akwai raddi mai isa matuƙa ga mushrikai da ahlul kitab, cewa annabi Ibrahim da annabi Ismail kwaɗayinsu su zamanto musulmi da roƙonsu ga Allah tabaraka wa ta'ala. Sannan kuma suna roƙon Allah maɗaukakin sarki wa arina manasikana ka nuna mana almanasik, wato ayyukan ibadar mu. Wanda a cikin wannan akwai ishara ga muhimmancin addu'ar mutum ya sami ilimin addini, muhimmanci domin wannan ma'anarsa shi ne wato ka ba mu sanin addini yadda za mu zamanto mun san yadda za mu bauta masa Allah. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya da Abdullahi dan Abbas ya masa hidima, yake so ya karrama shi ya jarrata shi, sai ya masa addu'a da tafi komai, yake Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil, Allah ka bashi sanin addini, sannan ka bashi sanin fasara al-Qur'ani. Sannan wa tub alaina, suka roki Allah ya karɓi tuban su, sannan suka ƙare da wannan kirari ga Allah na sifarsa ta at-tawwab mai yawan karɓar tuba. Jigatul mubalagha ne na اسم الفاعل نتاب يتوب وهو تائب, فالتواب صيغة المبالغة لنا التائب وتمي يوان كربان توبا. الله مي يوان كربان توبا معنا إذا كساب أما الله كتي كاتوبا بجسيا كداو الله ذي كربان توبا. إذا كساكي كساكي كيوا كاتوبا كداو الله ذي كربان بس إيدينا كربان توبا كبا haske idan ranka ya kai gargara ka ga mala'iku ka kusan mutuwa ko kuma ka ga rana ta fito daga yamma amma Allah ya bude kofar tubansa ba zai fice ta ba har sai wannan lokaci yayi saboda haka Allah madaukakin sarki mai yawan karunci ne duk irin israfin da kai makanka kada ka yanke kauna daga rahmar Allah shedan abin da yake kokari yayi shine yazo maka yace maka makarici mai yaudari wai kace ka duba tuban naka tuban muzuru ne to dan ya sa maka ka mugunta da to ga Allah tabaraka wa ta'ala in shedan yazo maka da wannan ka halarto irin waɗannan sifofi na Allah madaukakin sarki da hadisi da suka zo akan yadda Allah madaukakin sarki yake son tuban bawan sannan kuma Allah ya ce shine ar-rahim wannan shi ma cikin mubalagha ne na ar-rahim wa tulijin kai Allah mai jin kai ne yawa wanda yake ba shi da iyaka wannan ya gabata a cikin tafsirin basmala na sunan ar-rahim wannan addu'ar kamar yanda yazo a cikin hadisin Abdullahi dan Abbas bayan sun gama gina dakin Allah ne shi yasa ne ma wato kamar yanda Al-Hafiz Ibn Kathir yace yanda Annabi Ibrahim ya rike gina dakin Allah dutsen haka suka rinka kewaye dukkan sassan Ka'aba da shi har yazo ya tike aka ajiye shi a inda yake kusa da kofar daki shi yasa ne sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunna ta mara idan mutum ya tsawaf sai zuwa kare shi sallah kamar da Annabi Ibrahim ya gina dakin Allah bayan ya gama ginawa aka aje makamin Ibrahim a nan wajen wanda Allah ya ce mana mu riki wannan makamin Ibrahim din wajen sallah mai da shi wajen sallah to bayan ya gama gina dakin Allah sai zo yake wannan addu'a mun ruwa cikin addu'ar sa ya roki Allah madaukakin sarki da karbi tubansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnata mana a cikin ibadar ta fi komai daga cikin ibadun jiki ita ce sallah cewa daga mun gama sallah muna yin sallama daga sallah mu fara neman gafara Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance daga yayi sallama daga sallah zai ce astaghfirullah 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 ina neman gafarka ya Allah ina neman gafarka ya Allah a cikin wannan akwai koyi ga Annabi Ibrahim wanda dama Allah madaukakin sarki ya wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hanyar sa thumma auhayna ilayka an tabi' millata ibrahim hanifa sannan muka wahayi gare ka kan tabi tafarkin addinin Annabi Ibrahim wanda yake miƙaƙe ga barin tafarkin masu shirka na
ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم
wannan shine bada labari ga cikar addu'ar Annabi Ibrahim da ahlul haram shine cewa yana yaro Allah ya tayar da manzo a cikin su yace rabbana ya ubangijinmu wa ba'ath fihim rasulan minhum ka tayar da rasul wato manzo minhum daga cikin su fihim a cikin su wato ka sanya a cikin su a samu manzo wanda yake zai zamanto daga cikin su yake daga cikin su zuriyarmu ta Annabi Isma'il wannan manzo ya tulu alaihim ayati mai tilawar ayoyinka a gare zai rinka yin tilawar ayoyinka a gare su ya rinka karanta musu ayoyinka wa yu'allimuhumul kitab ya rinka sanar da su littafi wal hikma yana sanar da su hikma wa yuzakkihim yana tsarkake su innaka antal azizul hakim Allah lalle kai mabuwayi ne gwani wato Allah manzon Allah madaukakin sarki yace ya bada labarin cewa daga cikar addu'ar da Annabi Ibrahim yayi shine addu'a ga zuriyar Annabi Ibrahim sune Larabawa daga cikin ƴaƴan Annabi Isma'il cewar Allah ya tayar da manzo a cikin su shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kamar yanda yazo a cikin hadisin al-Irbab ibn Sariya da aka tambaye shi mata kunta nabiyya yace ka zamanto annabi ya rasulullah yace wa inna adama lamunjadalun fi tinati lokacin adam yana kwabe a cikin yumbunsa wannan hadisin an ruwaito shi da ruwayoyi daban-daban dukkan asani din akwai rauni a ciki amma ya hatu idan a karfafa juna ya zamanto hadisin hasan wato ma'ana sun a lokacin Allah ya bayyana al'amarin annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun kafin ya halici annabi adam ya bayyana al'amarin annabcin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan sai yace zan ba ku labari da wannan wa sa'unabbi'ukum bi ayati zalik, yazan ba ku labarin ayar wannan. Sannan sai yace daga ciki akwai da'watu abi ibrahim, addu'ar babana ibrahim, ita ce wannan addu'a. Kaga a lokacin wannan addu'a da annabi ibrahim yake yi ishara ne ga samuwar annabi sallallahu alaihi wasallam, da bayyana ambatansa ne, wa bushra isa bi, da bishara annabi isa gare ni, domin annabi isa shi ya kira sunansa ɓalo-ɓalo ya faɗa. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. يبين سننسا نباف البشر دع النبي الذي ذو بيانا سننسا أحمد. ورؤيا أمي التي رأت دع مفركين دع مايك يا تاتي رؤيا أمي رؤيا عند تي مفركي شيني عند تي جسدو تي تيكين النبي صلى الله عليه وسلم sai ta mafarki har sai ya fito daga cikinta ya haskaka qusur sham, wato manya-manyan gidajen sham sun haskaka da wannan hasken, wanda ana malamai suke cewa wannan ishara ne ga tabbata addinin musulunci a cikin biranen sham, kuma haka zai kasance domin birnin sham a nan ne addinin musulunci a ƙarshen zamani zai haɓaka ya ƙarfafa, domin saukar annabi isa zai sauka ne a cikin garin Dimashq a cikin gefen manara kamar da zo a cikin sahih muslim, a nan wajen zai sauka sannan ya bi dajjal ya kashe shi. Kuma a hadisin la tazalu ta'ifatu min ummati zahirina ala al-haq, ba za a gushe ba face akwai wata jama'a a cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam tana tabbatuwa akan gaskiya. A wata ziyada ta zo a cikin sahih al-bukhari wa hum ahlu sham, ko kuma wa hum bisham, sune mutanen sham ko kuma sune a sham. To wannan addu'ar ta annabi Ibrahim ɗaya daga cikin bishara ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya sifanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sifofi guda hudu a nan wajen, yace yatlu alaihim ayati, yana karanta musu ayoyinka, shine wato yin karatun alqur'ani wanda yake ƙara imani. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا, ما أكرن تاموس آيان القرآن في تقارى موسى إيمانا شيء كاتم القرآن أتشين سلا مزعل كاتم القرآن أتشين سلا دوكما أصورا مراري كما أتشين بدبا دوجن وأزيد أصورا كرن تاوى كي متاني تجيش فراغيش باوي كرن تفسير سلا النبي صلى الله عليه وسلم شيء تاوى كثن شيء أسلا أصبح إن يتاشي تنطوي تكراتي كما يجب أن حديث أبي برزة الأصلني ينا كرن تآيوي ستنزوا تريئة في صلى أصبع وترن ياي صلى مغربة سورة الأعراف يكفى تكشي وترن ياي صلى أصبع سورة المؤمنون سيدي يكي أنبت موسى وإيسى بتاريه تاريه في أبنان يركؤ يشكى كما أتشك الركعة الجوئي دوب وانا يرى سبودة أبنك يتشكنت لاور آيوين الله نكاري إيماني. Sannan wa yu'allimuhumul kitab, yana sanar da su ilimin littafi, shine ilimin alqur'ani, yana karantar da su alqur'ani. Kar Allah sallallahu alaihi wasallam yana karantar da su alqur'ani karantarwa da babu kamarta, shi yasa in sahabbai suna so su bayyana intimamin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam himmatuwar su wajen koya musu wani abu, sai su ce kana yu'allimuna at-tashahhud kama yu'allimuna as-surata min alqur'an, yana koya mana yin tahiyya at-tashahhud kamar yadda yake koya mana surata alqur'ani. Wato yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake karanta musu surata alqur'ani, koyarwa ce ta musamman wanda zai sanya su su koyi ilimi da aiki ga baki daya a lokaci daya. Wal hikma, kuma yana karantar da su hikma. Al hikma asalin ma'anarta shine ka sanya abu a bigiransa. Imam Shafi'i ya ce haddathani ghayru wahid sami'tu min ghayri wahid min ahli al ilm anna al hikmata hiya as sunnah, naji daga ba ɗaya ba daga cikin malamai ma'abuta ilimi cewa abin da ake nufi da hikima shine sunna. Wato annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yana karanta yana koyar da alqur'ani kuma yana koyar da sunna, don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ala inni utitu alqur'ana wa mithluhu ma'a, ku tara hankalin ku ji Allah ya bani alqur'ani da makamancin sa tare da shi, shine sunna, shine ita ce abin da makamancin sa shine sunna. Wannan ita ce hikima din, domin da shi ne za ka san yadda za ka yi aiki da alqur'ani. Idan babu sunna ba za ka yi da alqur'ani ba. Kamar da Imran ibn al-Husayn yace yayin da wani ya zo ya tambaye shi yace masa yayin da yaji Imran ibn al-Husayn yana hajjina gaya masa hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce tsale mu da wannan mu in ka zake mana magana hadithna bil qur'ani faqat da mana alqur'ani kawai irin yan qur'ani mun din zamanin shi sai yace wallahi la nabtaghi bil qur'ani badala yace wallahi ba ma san musanye da alqur'ani ba ma san wani abu daban in ba alqur'ani ba amma barin tambaye ka a cikin alqur'ani ina kaga sallar asuba raka'a biyu sallar azhar raka'a hudu sallar la'asar raka'a hudu sallar maghriba raka'a uku sallar isha raka'a hudu ba daga wajen mu ka gani ba yace daga wajen ku muka gani yace to mu kuma haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana sannan ya bi da shi ɗaya bayan ɗaya sallar zakka hajji da azumi duk ya bi da shi sannan sai yace masa duk wanda ya bar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam zai bace to kaga nassin alqur'ani sai annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ke koyar da alqur'ani haka ke koyar da sunna don ba za ka san yadda za ka sanya alqur'anin a bijiransa ba sai da sunna imam malik ya fassara alhikma da cewa ma'anarsa shine sanin addini da fiqhun addini da kuma bin addini din gabaki daya to wanda ke shi ma wannan ba zai yi ba dole sai da sunna sannan abu na hudu daga kifar shine at-tazkiya wani zaki yana tsarkake shi abinda ake nufi da tazkiya shine tsarkake rai daga abubuwa wanda suke ba su dace da ita ba tazkiya tana cikin abinda Allah sallallahu alaihi wasallam ya zuri tana cikin alqur'ani da sunna wadan suna cewa abinda ake nufi da tazkiya shine ilimin sufanci shine hakika cewa wannan shari'a daban hakika daban kamar wato ita shari'a ita tazkiya din hakikar ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta zo ba to duk wanda yake da wannan ya warware imaninsa domin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kamar yadda Allah ya faɗa duk a dunkule tare yaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tazkiyar mutane Allah madaukakin sarki ya bayyana mana Allah ta'ala ya ce khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha ka karbi sadaka daga cikin dukiyoyinsu zaka tsarkake su kuma kai musu tazkiya da wannan karban da kake saboda haka tazkiya da annabi sallallahu alaihi wasallam yake mana shine tsayawa da yi akan al'umma sakan ya daidaita halinsu in sun ya sanya su su bi ya sanya su su yi ayyukan ibada ya sanya su su bada zakka ya sanya su su tsayi da sallar ya sanya su su ambaton Allah ya sanya su su jihadi ya kasance tare da su wajen yin waɗannan ayyuka ba wai kawai yace Allah ya ce ku yi kaza sannan ya kyale ba a shine farkon wanda zai yi a haɗu da shi ayi kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa wa bi zalika umirtu wa ana awwalul muslimin ni ne farkon wanda ya musulunta in yace ai musulunci to sai ya fara yi tukuna in yace ai wani abu sai shi ya fara yi ba zai ce ku je ku yi sadaka ba shi da miƙe hannunsa bal shi ne farkon wanda zai fara yi ba zai ce ku yi kyauta ba ya zama tumarowaci ya fi kowa kyauta sallallahu alaihi wasallam to wannan shi ne tazkiya ɗin shi yasa za ka ga daga sun yi wani abu zai hau kan minbar yace ma balu aqwami yaf'aluna kaza wa kaza me yasa waɗansu mutane suke aikata kaza da kaza wanda ya yi ba daidai ba a gyara shi kuma da hanya wanda yake mai kyau wannan shi ne tarkiya ɗin kamar wannan balaragan ƙauye da ya zo wani ya yi atishawa a cikin sallah sai ce masa yarhamukallah sai ga ana hararansa a cikin sallah yace sakilatkum ummahatukum yace duk uwar ku taiwa gunku uwar ku ta rasa ku duk ku mutu ku gane wa ya ga wani da yake me yasa kuke hararata shi bai san cewa ba a magana a cikin sallah ba da ya gana magana din sai mutane suna ta dukan cinyoyin su idan ai masa tambayi cewa ba a magana a cikin sallah sai da aka gama sallah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi yace wallahi ma ra'aytu mu'alliman ahsana min rasulillah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi ma naharani wa ma shakamani inma qala li in hadhihi as-salah la yasmahu fiha shay'un min kalam an-nas انما هي التسبيح والتحميد والتذكير وقراءه القران يجي wannan yace bai taba ganin mai koyarwa irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yace bai mun tsawa ba wallahi bai zage ni ba sai yace mun kawai wannan sallar da muke yi magana a cikin ta da manganin mutane ba ta dacewa a ciki abin da ke cikin ta shine tasbihi da ambaton Allah da qira'a alqur'ani to wannan shine tazkiya ne yanzu kaga da wannan shike nan ya yi kan tafarkin ta ya girma masalla haka da nika wajen karɓar zakka ya sanya ka ka bada zakka an zakka ta yi ya tura maka wani a ce a baka ka baka fitar da zakka wanda in kai wannan sai ta fitar maka da daukar zuci na ruwa da ƙeta da kashi to wannan shine tazkiya din da sauran hanyoyi waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kisna cikin rayuwarsa da sunnarsa sallallahu alaihi wasallam alaihi sannan Allah wannan ayar ma annabi Ibrahim ya kare da innaka antal azizul hakim Allah lalle kai kene mabuwayi gwani wanda a cikin sa akwai shi ma abinda muka ambata na cewar mutum yayin da yake addu'a ya tawassuli da kikkiawan yabo ga Allah tabaraka wataala na'am
ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين
الله يقول ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه باب وندا زينيني wata hanya ba hanya zai ne zai kwadayi ga barin hanyar addinin annabi Ibrahim illa man safiha nafsa sai wanda ya wautar da kansa ya mai da kansa wawa wala qad istafainahu fi dunya Allah yace wallahi hakika mun daukaka shi a rayuwar duniya wa innahu fil akhirati lamina salihin kuma lalle shi a ranar lahira yana daga cikin salihan bayi wato bayan bayanin wannan matsayi na annabi Ibrahim da irin alkhairan da yazo ma al'umar larabawa wanda ake wanda aka sune farkon al'umma da ake mukhataba da su da alqur'ani bayan bayanin wannan to wannan kamar istintaji ne kamar wannan dalilin su cewa wato to bayan wannan wane ne to zai yi hanyar addinin Ibrahim in ba wanda ya mai da kansa wawa ba Allah bai ce illa man jahila nafsahu ba domin as-safa ya fi jahilci as-safa shine wato kai itiqadin jahilci kafin ya fi jahilci kai itiqadin jahilci shine as-safa akalin ma'anar safa shine abinda yake wato marar nauyi shi yasa ake ce as-safi saboda ba shi da sanin nauyin dukiya sai ya watsar da ita bai san ciwon kudi ba to wanda Allah madaukakin sarki bayan ya bayyana wannan sai yace to waye zai yi tafarkin annabi Ibrahim addinin annabi Ibrahim illa wanda yake ya zama tuwawa amma kaga inda ta'alil ne da wancan da kawai sai a ce faman yarghabu an millati Ibrahim illa man kafiya nafsa to dan haka domin fadin nan tana ishari da ta'alil kamar dalili ne wato bayan wannan abun to dan bisa wannan bayanin da aka da ya gabata bayan duk wannan abun da wannan matsayi na annabi Ibrahim da irin alkhairan da ya zama tushi ne tushen shine wato sababin samar da shi gare ku to wane ne zai yi bin hanyar addinin sa illa wawa to amma sai Allah madaukakin sarki ya kawo fa'u ta alima sai Allah ya ce wa man yarghabu an millati Ibrahim sai ya kawo ta da jumla ta istin wawu ta istina domin in aka kawo a haka a cikin waman yarghab a cikin fadin wannan akwai tsarin bayyana daukaka da matsayi na annabi Ibrahim sannan kuma kawo jumlar bayan waɗannan da suka gabata jumlolin da suka gabata a ciki akwai ma yadda wannan jumlar ta zama to dalili wannan balaga ce ta alqur'ani balaga ce da cewar ba a yi kawai kawo ta'alil da jumlar ba sai aka kawo a tabbatar da wani abu kari akan ta'alil din kuma ta kunshi ta'alil din ta kunshi bayanin illar abin da yasa aka fade ta to wato in annabi Ibrahim yana da wannan matsayi kuma wannan alkhairi ya zo babu wanda zai yi tafarkin annabi Ibrahim illa wanda yake wa wato kamar ka ce ni fulanun yahsulu tartibal maham wa huwa rajulun hakim wani ya iya jeranta abubuwa masu muhimmanci ya iya tsari mutum ne gwani kaga kamar ka ce ne a yanzu idan ka ce wani ya iya tsari mutum ne gwani ka ce kuma wani ya iya tsari dan haka mutum ne gwani wanne ne yafi isa matuƙa wajen ƙarin ma'ana a cikin jumlar guda biyu ta biyu ta farko ce wani ya iya tsari mutum ne gwani saboda haka tace wato iya tsarin sa yana daya daga cikin abin da yasa masa yasa kace mutun ne gwani amma kuma kace mutun ne gwani dan yana da gwani ga wani fuskar daban ba kawai iya tsari ba amma an kace wala ya iya tsari dan haka mutun ne gwani wato abin da yasa ya zama to gwani dan kawai ya iya tsari to da ka ta farko ta fita matuka to kamar wannan usulin da Allah yake bai ce faman yarghabu an millati ibrahim dan haka wane ne zai kwadayi gaban millar annabi ibrahim illa wanda ya zama to wawa wato dan wadannan abubuwan da aka ambata kenan amma in yace wa man yarghabu an millati ibrahim akwai sauran abubuwa ma da ba fada ba akwai sauran abubuwa da suka bayyana matsayin annabi ibrahim saboda haka wannan balaga ce ta alqur'ani babu wanda wato zai babu wanda zai kwadayin barin millar annabi ibrahim illa wanda yake wawa saboda matsayin sa ya bayyana ta fuskoki daban-daban wanda aka ambata da wadansu ma wanda yake ba a ambata su ba sannan Allah madaukakin sarki ya tabbatar da wannan abu daga cikin wannan ya kawo a dukkan shi Allah yake wallahi lalle mun daukaka shi a wannan rayuwa ta duniya yana daga cikin daukaka Allah annabi ibrahim da Allah madaukakin sarki a rayuwar duniya kan cewa yana da kyakkyawan ambato shine abul anbiya duk wani annabi da yazo daga baya shine daga cikin zuriyarsa ne waje Allah fi zuriyatihi nubuwwata wal kitab Allah yake mun sanya annabci da ilimin littafin Allah a cikin zuriyarsa sannan Allah yake wa innahu fil akhirati lamina salihin kuma lalle shi a lahira yana cikin salihan bayin Allah lokaci ya kure amma za mu tsaya anan wajen duk da yake kan gaba ne ya kamata a ce mun tsaya a aya ta biyu bayan wannan ga wasabiha ibrahimu bani amma saboda kurewar lokacin na gani za mu tsaya anan sai Allah ya kai mu wani zangon na karatun kuma za mu ci gaba in Allah ya so subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk
Yeah. domin yin haka ya fi mai da shi wata shari'a ba shari'a Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
daga shin abubuwan kuma da za su tattar da ita daga jinnu shi ne abubuwa da suka zo na addu'o'i da askar matura wanda suke a cikin sunna duk bayanin su ya zo a cikin ismul muslim suke nema ta gani su tsaya a kan su allah rabu ku sarki ya ba da ba mu lafiya ba ke da
mama wannan wani ne tambaya ne yana tambaya sannan cewa wai idan mace ba ta san fata saka so dalili wai za su shiga wuta
sa to gani ba wa shi ba ne ballantana a ce zai janyo hukubar Allah Allah ba ya hukuba sai a kan barin wajibi ko a kan aikata haramu shi ko sa to gani yana da cikin ado mace kuma ya ado ko yana ba ya fada a cikin babin halal abinda ake cewa halal shi ne ma laysa fi fi'lihi thawab wala fi tarkihi iqab abinda yake babu wato lada a cikin aikata shi babu kuma zubi a cikin barna inda ba babu zubi a cikin barna ta ga babu cikin shiga wuta Allah ta'ala.